رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد ga tambayoyi da aka rubuto kamar haka. Malam assalamu alaikum. Mahaifiyata yau a sani na ta kai shekara 7 bata azumi. Wai ce wai a cewar ta wai tana da ulsa. To malam dan Allah idan Allah ya dauki ranta a haka waya za a yi? To ita dai wannan tsohuwa taki ya kamata a kai ta a bincike ta gaskiya. Ulsa shekara 7 bata warke ba. Idan likita ne ya tabbatar tana da ulsa kuma ulsar ba za ta bari ta yi azumi ba, to tana da hujja, tana da dalili na rashin yin azumi, sai ta rinka ciyarwa. Ina fatan ita tsohuwar taki shekara 7 din kullun tana ciyarwa. Idan ba ta ciyarwa to akwai hadari mutuwanta akan haka. Idan mutum larura ta sa bai iya yin azumi ba kuma azumin ba zai iya yiwa a rayuwarsa ba saboda ciwo da yake da shi, to akwai nauyi akan sa na ya ciyar. Dan haka ki ga yau mahaifiyarki ta rinka ciyarwa, ko ƴaƴanta su rinka auna mata mudu tana ciyarwa. Kuma a tabbatar likita ya ba da shaida cewa ba ta da lafiya, ba za ta iya yin azumi ba. Allah yayi mata wannan ciwon ƙwalsa, mu ma Allah ka yayi mana. Ai duk ciwon da zai hana ka kai azumi yadda azumi yake da dadi da ibadar azumin nan, a ce ka shekara 7 baka azumi, kai Allah dai ya rufa asiri. Allah yayi mana wannan larura. Mai tambaya ta biyu tace da fatan an tashi lafiya bayan gaisuwa da fatan alkhairi. Allah ya ji kan iyaye. Ga tambaya ta kamar haka: malam, me hukuncin iyaye mata da suke rike gadan ƴaƴansu su hana su, alhali yaran sun girma sun kai a ba su gadan su amfana da shi na kudin da iyayen suka mutu suka bar musu ko kaya, kuma gashi magadan suna rayuwa mai ban tausayi, sun rasa yadda za su yi, kuma kudin yana hannun uwarsu. Don Allah malam ayi musu nasiha akan irin wannan ɗabi'a. Iyaye na mata, ku sani cewa da uwa da wacce ba uwa ba bai halatta mutum ya ci dukiyar maraya ba. Haramun ne cin dukiyar maraya, kuma ba kowa ake daukan dukiyar maraya a bashi ba sai an tabbatar yana da amana, yana da gaskiya. Alqur'ani yayi magana cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Lalle wadanda suke cin dukiyar marayu da zalunci, mutun ya handa mai dukiyar maraya da cuta ya rike ya kiya bashi, ya sani cewa wuta yake ci. Namijin da ya rike dukiyar maraya ko macen da ta rike dukiyar maraya, wallahi tun kafin ta mutu tana cin wuta ne, ko tun kafin ya mutu yana cin wuta, kuma ba yanda za ka yi ka tsallaka. Matukar ka ci dukiyar maraya sai Allah ya kona ka akan dukiyar maraya. Allah ka raba mu da cin dukiyar maraya. Don haka ana iya rike wa yaro dukiyarsa ko yarinya dukiyarta. Fa in anastum minhum rushdan, Qur'ani yace in kun ga girma ya zo musu sun yi hankali, fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru man kana ghaniyan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa idha dafa'tum ilayhim amwalahum fa'shidu alayhim. Kamar Allah ya sani tabaraka wa ta'ala daman yana cikin ilimin sa ya sani din, wasu za su zo su ci dukiyar maraya. Ayoyi da yawa Allah ya ta bayani akan rike dukiyar maraya da mayar masa da kudin sa, in suna kanana a rike musu, da sun girma a ba su kudin su, suna da hankali. Kuma Allah ya ce in an zo za a ba su kudin su da dukiyar su a kafa shaida, fashidu alaihim, kuma Allah sai yayi lissafi wa kafa billahi hasiba. Da haka don Allah iyaye na mata, uwaye waɗanda kuke rike kudin ƴaƴanku, ko da ke uwa ce, ki sani bai halatta ki cinye dukiyar ƴaƴarki da ubanta ya mutu ba. Ki je ki ta gyaran daki kina gyarawa mijinki, ki je ki ta sayan atamfo kina yi wa mijinki kwalliya, kin bar baiwar Allah tana cikin wahala, ubanta ya mutu ya bar mata, ki rike ko ka rike, ki bata kudinta, ki bata shawara, ki taimaka mata, ki agaza mata. In ba haka ba, ko ke kika haife ta, wannan ayoyin da suke magana akan cin dukiyar marayar ke ma ta shafe ki. Da haka ana muku nasiha, masu wannan ɗabi'a da kuke rike dukiyar marayu kuna hana su, ku ba su kayan su. Sai dai in an fanci mutum wawa ne, baya iya riƙewa, to wannan sai a rike masa. Amma in ya buƙaci wani abu a bashi, a bata kuɗi ta sai a tamfata, a bata kuɗi ta biya kuɗin makaranta, a bata kuɗi ta sai abin da take sha'awa, kuɗin ubanta ne ya mutu ya bar mata, gadanta ne. To ke kuma ina miki nasiha, kake yadda ki faɗa da uwarki dan ta rike miki kuɗi, abin duniya ne, uban ma mai kuɗin ma ba ya mutu ba, to wataƙila uwar ma za ta mutu ta bar miki nata kuɗin da nakin gaba ɗaya. Da haka karki faɗa da uwarki dan ta rike miki kuɗin gado. A ci gaba da lallabawa, a yi ta yi musu addu'a, Allah ya ganar da su. Kuma wadda take da wannan ɗabi'ar, kar in ji kin koma gida kin fara faɗa wa 'yarki cewa ta rubuto tambaya, wataƙila ba ita ta rubuto ba, wataƙila ma bata zo ba, wataƙila ma bata sani ba. A kiyaye dan Allah, a maida musu hakkinsu. Malam Allah ya maka albarka. Wallahi mijina yana wulakanta ni akan abokiyar zamana, akan abokiyar zamana ya sake ta, wallahi tunda ta dawo alakar aure bata taba hada da shi ba, kawai ya tare dakin ta. Mallam ka taya ni addu'a, kuma dan Allah ka taimaka mu. To Allah ya yi miki wannan masifa, kin ji ya saki kishiyar ta, ya dawo da ita kuma ya tare a dakin kishiyar. Allah ya sa kishiyar ba san mu ta miki ba, dan akwai ƴan san mu, ana iya mutun san mu a hana miji zuwa dakin kishiya kwata kwata, suna iya yi bokayen kasan nan ba tsiyar da ba sa yi. Idan ku mijinki ki addu'a ki ta bibiyar sa, in laifinki ne ki gyara, idan abin bai gyaru ba ayi wa iyaye magana, ayi wa malaman sa magana in yana sauraron malamai, ayi wa abokanansa magana, karki kuma baya zuwa mata kwana. Akwai mai gidan da ma aka gaya mun, shi idan ya zo zai ce kowa ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi ado, matansa uku hudu da ya dawo za su zo su tare shi gaba ɗaya, kowa za ta zo tana kwalisa, sai ya duba wacce ce ke shiga ɗaki, ke ne mai kwana yau, wacce ta fi kwalliya, wacce ta fi kwalisa, wacce ta fi burge shi a ranar, ita zai je kwana da ita a ɗakinta. Wannan zalunci ne wallahi. Haka ta ce, haka yake, ta ce ni kam iri na tsohuwa da na tara ƴaƴa, ai in an zubar da ni sai na kwashi kusan shekara ma ba a dawo kaina ba. Ta ce to zan zo ne kwalliyar, ma ƴan zamani ne sun fi ni iya kwalliyar, su yake zaɓa. Idan zai yi tafiya sai ya zaɓa amarya mai ɗan gwarma-gwarma, mai ɗan dama-dama, sai ya tafi da ita. Ni ko ina nan ina tafa ma da yara, daga cikin larururin da mata suke gamuwa da shi kenan. In kin tara ƴaƴa a gida shi kenan kin zama wulakantacciya a wajen mijinki, saboda ba shi da addini. Da haka wannan mata mu mata addu'a, Allah ya kubutar da ita, Allah ya dawo mata da mijinta hannunta. Kuma dai ina daɗa kira, iyaye ku rinka jin wannan wa'azi da wannan karatu, ku rinka bincike kafin ku aurar da ƴaƴanku ga wasu maza. Wasu wallahi ba su da kirki, halin su bai da kirki. Yanzu wannan matar da wannan azumi ta rubuta wannan takaddar ita ba ta da miji ba wai ba ta da miji ba tana da miji yazo ya kwana a gidan amma wallahi bata isa yaje dakin ta ya kwana ba kuma ita daya matar saboda munafurci irin naku na mata kin san ba girkin ki bane ki rinka karban miji a ranar da ba girkin ki ba yanzu dan Allah ba akwai daurin gindin matar ba ki gaya masa ya koma dakin kishiyar ki shine a hakkin ta amma kin tare kina firirita kina nuna ke wata ce ke ma a zo a yi miki wata rana in ba a yi miki ba sai an yi wa yarki bakin hada kai da miji kuna cinye girkin abokiyar zama ba Allah ya ganar da ke wannan tace mallan da fatan kana lafiya ya azumi Allah karbi ibadun mu gaba daya amin mallan idan mallan don Allah ina so a ce ni da addu'a dana ne da mahaifinsa ba sa shiri to ga wani matsala kuma wannan matar danta suna rashin zaman lafiya da ubansa ko yaushe fada suke yi yanzu ke kika haifi dan da zai zo yana fada da ubansa fada fa na mutum biyu ne fa ke ya akai kika bar dan naki yana fada da uban shi idan uban yazo yana fada ba zai yi hakuri ya ce ya bashi hakuri ba yanzu da yayi fada da ubansa wai ai mata addu'a wai danta wai kullun fada suke da ubansa ina jin fada na mutum biyu ne ko kenan dole dan yana biye uban in ma uban mafadaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai dan idan ya kawo in ya kawo abinci aka dafa wai sai dan yace kar a yadda a bawa babana abincin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha wani abu sai garin nan wato ba abinda babu a garin nan ha fule dabbayen on don andabo on don nanabo on don famani subhanallah mutum yanzu ya kawo abinci uwarsa ta dafa yace kar a ba ubansa wannan da ba dan arziki bane uban nan naka ba shine sababin zuwan ka duniya ke kuma da kike rubuto min tambaya wato sai ki dafa sai ki hana uban kenan hai wai idan na bawa uban nasa sai yaron yazo ya taimin fada lalle wannan yaron dare ne hankali ne a turo mun shi dan Allah a garin nan don Allah a taimaka mun a kawo yaron nan a ce mallan yana neman shi an ji ai a nemo mun shi a kawo mun shi dan Allah wai sai ya ce uban da bai nema mana ba sai dai mu mun nema sai yazo ya ce zai ci ya ce zai zo ya ci dan Allah mallan a ce ya ni da addu'a Allah ya shirye mun da yaro na ya ganar da shi kuma ya daidaita su da mahaifinsa nagode a sha ruwa lafiya kuma mallan dan Allah ya taimaka mun da sadakar Qur'ani a ba dai a wannan gidan ba sai kin je kin sulhunta danki da baban shi wannan ya nuna tarbiyyar ki ma akwai gyara ki haifi da yazo yana wulakanta uban shi a gaban ki wannan da bai kyauta ba koda babansa bai kyauta ba baya kawo musu abinci na yadda akwai matsalar cewa uban baya nemowa to tunda uba bai nemo ba Allah ya bashi dan da zai nemo ba ya dauke mai nauyi ba ha'a idan uba bai je ya nemo ba ana jin haushinsa to dan da ya nemo ba nasa bane ba annabi ya faɗa anta wa maluka li abika ba annabi ya gaya wani yaro yace da kai din da dukiyarka duk na babanka ne wannan wace irin rayuwa ne da yana yi wa ubansa bakin ciki ya ci abinci yanzu wannan dan in ubansa yana kwance yunwa za ta kashe shi zai ciyar da shi ba zai ciyar da shi ba Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi ke ma tsohuwar da ka rubuta wannan takarda Allah ya shirye ki Allah ya sa ki tsaya ki yaki matukar yana son ki ya yadda ke uwarsa ne ba sai kin nemi shawararsa ba wallahi dole abincin nan sai an ba uban koda ku kwanci yake baya aikin komai ai alhamdulillah Allah ya bashi dan da zai je nemo zaman jahilci bai da dadi rashin ilimi bai da dadi, rashin zuwa makaranta bai da dadi, wannan da ya kamata a tura shi makaranta. Allah ganar da shi. Wannan tambayar wallahi ta kashe min jiki gaba ɗaya, sai naji ba dadi wallahi. Tab. Allah sauki. Malam da fatan ka sha ruwa lafiya. A'a ban sha ruwa ba yanzu kam da saura dai. Jiya dai na sha lafiya. Sai dai kice da fatan Allah saka sha ruwa lafiya. Tace malam Allah ya kara maka lafiya. Amin, nagode. Malam a gaskiya ina da mara lafiya wanda ya kai shekara 10 yana kwance tab 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 bashi da lafiya shekara 10. To ni kuma gaskiya babana ne mutumin nan, ni yarsa ce, bani da ƙarfi, bani da ƙarfin nema masa ma taimako a wurin ƴan uwa musulmai. Da Allah mallan, ina so a taimaka min da kuɗin magani domin shekara 10 baya iya tafiya. To Allah ya yi miki, Allah ya warkar da shi, Allah Ubangiji ya ƙara miki imanin da kika damu da mahaifinki zaki taimake shi. Mutumin da ya kwanta shekara 10 ba magani, kamar ba a garin musulmi yake ba. Shi ko wannan dattijo ba a garin musulmi yake ba, ba a garin masu sosai yake ba. To yanzu koda an taimaka miki da kuɗin maganin a wannan watan Ramadan din, kawai in aka bashi maganin shikenan an gama. Wannan akwai gyara a cikin lamarin. Na farko ina miki addu'a, Allah ya miki albarka ya sa ki cigaba da kula da ubanki. Amma gaskiya in kuna da dangi, kuna da ƴan uwa, in dai suna da hali da iko, mutum ya shekara 10 yana kwance a gado bai da maganin da zai sha, wato nisan kwanan sa ya zauna da shi da tuntuni ya mutu, ina jin wannan jira ake ma ya mutu kawai. Allah ya baki yadda zaki. Muna da matsaloli da yawa a wannan majalisi na marasa lafiya a wannan gurin. Wato bana so na bude kofar karban taimako taimako da wani ba lafiya. Yanzu muna tara taimakon nan, gobe sai na ga takarda 20. Malam ina da ɗana a kwance, malam ina da kakata ba lafiya, malam mai gidana ciwon kafa yake, yau shekararsa 23 baya takawa, malam kaza malam kaza. To amma dai ina ba da shawara a samu wani miji ya zo ya same ni, ya zo ya mun bayani yaya abun yake, waye mutumin, me ciwon nasa, na ya sha magani ne ya warke, koko aiki za a yi masa, koko kaza, dole sai an gane wani ciwo ne, kuma an gane maganin ma na nawa yake so, sannan shin magani ne ko aiki za a yi masa, dole sai an gane wannan. Da haka za mu taimaka miki da addu'a, Allah ya baki yadda zaki, kuma ki ci gaba da fantsama wajen neman taimako da zaki taimaki babanki. Dan ke ma idan larura ta kwantar da ke, ƴaƴanki su taimake ki. Iyaye na mata, ina yi muku addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya sa muku alheri. Duk wacce ta zo nan ba ta da lafiya, Allah shi ba ta lafiya. ƴan uwanmu dalibai mata masu zuwa karatu wanda suke kwance yanzu a gidajensu ba su samu zuwa ba, Allah ya ba su lafiya. Iyayenmu da suka rasu a wannan gari ko wani gari, Allah ya ji kansu da rahama. ƴan uwanmu dalibai da Allah ya musu rasuwa ba rayuwar haka muna karatun nan da su, Allah ka yafe musu. Waɗanda suka saura wata kila ba diba da su za a sake yi ba, Allah ka ba su kyakkyawan mutuwa. Duk wacce take da wata larura, Allah ka yaye mata. ƴan mata da suke cikin mu suke neman mazan aure, Allah ka ba su mazajen aure na ƙwarai. Zawara wanda muke tare da su anan suna neman aure, su ma Allah ka aurar da su da wurwuri, kuma ka ba su mazajen kirki, Allah ka sa su ma su zama na kirki. Waɗanda suka yi auren, Allah ya zauna da su lafiya da mazajensu. Wanda ba su da abinci, Allah ka ciyar da su. Wanda ba su da abin sha, Allah ka shayar da su. Wanda ba su da sutura, Allah ka suturtar da su. Ya Allah, wannan azumi da muke, Allah ka ba mu lada, ka karɓa mana. Wannan zabe da aka yi a ƙasar nan, ya Allah, duk wanda ya cika bashi ikon yin aiki wa al'ummarsa, Allah ka daidaita kan al'umman mu, ka hada kanmu a Najeriya, ka zaunar da mu lafiya. Ya Allah, duk waɗanda suke nufin mu da sharri da bala'i, Allah ka mayar musu. Allah kashe-kashen rayuka da ake a wannan gari, da zubje-zubjen jini da ake a wannan gari, Allah ka takaita. Jiya a garin nan an yi wani abun kunya, Allah ya sauwake. Wata baiwar Allah tara su mace, tara su an je an bi dare, wasu matsafa a wannan garin marasa tsoron Allah da watan Ramadana a wannan gari, suka je suka farke kabarinta mace, suka bude likafaninta, suka yayyanki jikinta, suka share fuskar ta gaba ɗaya, suka sare fuskar nan gaba ɗaya, aka cire ido, aka cire hanci, aka cire leben baki, fatar fuskar gaba ɗaya aka tafi da ita a garin nan, anan makabartar kusa da mu din nan, anan akai wannan abu. Ya Allah ka tona asirin masu wannan aiki, ya Ubangiji ka wargaza sha'anin masu wannan sha'ani. Ubangiji in a garin nan suke, Allah masu shiriwa ne ka shiryar da su, idan ba masu shiriwa bane Allah ka lalata sha'anin su, Allah kai mana maganin su, Allah ka jefa tsoro a cikin zukatan su, Allah karka biya musu bukatar su, Allah ka jarrabe su da bakin ciki, Allah ka jarrabe su da tashin hankali, Allah ka jarrabe su da fatara, Allah ka jarrabe su da rashi, Allah ka jarrabe su da matsi. Ya Allah in kuma masu shiriwa ne, Allah ka shiryar da su su tuba su daina. Ya Allah ka sa gwamnati ta gane muhimmancin makabartun nan, ta sa masu gadi suna kula da mutane da suke kwance. Allah ka sa mutanen gari su gane kishin garin su, su sa masu gadi su rinka gadin makabartan nan. In ba haka ba wallahi makabartan nan ta zama abun tsoro. Ba a iya kwantar da babanka aje a kwakule shi, za a iya kwantar da mahaifiyarki aje a kwakule ta, ke ma zaki iya mutuwa a kwantar da ke aje a kwakule ki. Kenan wannan ya zama gari, ya zama bala'i, ya sauka a cikin gari, tashin hankali ya sauka a cikin gari. Wannan mata da aka yi mata wannan abu, ya Ubangiji ka sa dalilin shiganta gidan aljanna. Allah ka bawa iyalanta hakuri, Allah ka bawa ƴaƴanta hakuri. Wanda suka yi wannan abu ko, ya Allah duk abin da suka yi niyya akan wannan abun ka barar da shi. Allah karka ba su nasara, Allah kada ka ba su iko, Allah ka sa musu da na sani da bakin ciki, Allah ka tona mana asirin su, Allah ka sa a gansu kuma a dau mataki akan su. Wanda duk kuma zai sake zuwa yi wannan abun, Allah karka ba shi dama. Allah ka tsare mana wannan makabarta, Allah ka kare mana iyayenmu da suke kwance, Allah ka kare mana danginmu da suke kwance, ka kare mana malamanmu da suke kwance, ka kare mana mazajenmu da suke kwance, ka kare mana matanmu da suke kwance. Allah ka saukar da alkhairi a wannan gari, ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan gari. Allah ka kare mu da karewarka, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana addininmu, ka tsare mana rayuwarmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.